بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى ساكي هدوى والمسافية ترانا أصبر يوم من عشرين دبير جوات رمضان شكرا تتبود تليه لدار بإن دبقي بأي هجر من زعى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واندى يداتي لنسافم شاه جوات مارس 2026 daga nan masallacin mu na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, a cikin jerin gwanan darussa wanda aka kebance saboda iyaye mata a wannan wata na Ramadana mai albarka. Kamar yadda aka sani, wato muna ta ci gaba da yin bayanai takaitattu game da mace a Al-Qur'ani. Wannan zai zama darasi na 15 kenan insha Allah. Kuma gashi muna fata ya cikin ikon Allah gobe Lahadi zamu jalin zamu waɗannan shirye-shirye saboda gabatowar sallah Ramadana ya fara bankwana. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya maimaita mana shi shekara da shekaru, kuma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ibadojin da muka sururuta a cikin wannan wata, ya gafarta mana zunubanmu, ya sanya mu cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yake ƴantawa a wannan wata. Idan ba a iya tunawa, wannan tattaunawa da muka yi ba mu kawo ƙarshenta ba game da mace a Al-Qur'ani. Mun dai samu nasarar zaƙulo mata salihai waɗanda Al-Qur'ani ya kawo batu game da su, sawa'un waɗanda suke a zamanin da suka shuɗe da kuma wanda suke a zamanin farkon musulunci, wato zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sannan ma mun taɓo wasu daga cikin mata waɗanda su kuma mutanen kirki ba ne, Qur'ani ya ambace su don su zama darasi, su zama izina ga mai karatu. Dama abu na gaba da ya kamata shi ne mun so mu bibiyi wasu hukunce-hukunce wanda suka keɓanci mata a cikin Al-Qur'ani. Akwai hukunce-hukunce wanda na mata ne isu-isu a cikin Al-Qur'ani mai girma, kamar abin da ya shafi wato jinannaki na al'ada, abin da ya shafi hijabi, abin da ya shafi hukunce-hukunce da ke da alaƙa da idda da takaba, abin da ya shafi hukunce-hukunce da suke da alaƙa da wato zamantakewar aure da makamantansu. Waɗannan hukunce-hukunce ne waɗanda ko dai sun shafi mata su kadai, ko kuma mata suna da tarayya da maza a kansu, kuma ana musu kallon hukunce-hukunce da suka shafi mata. To alhamdulillahi, waɗansu daga cikin hukunce-hukunce irin waɗannan nan galibi an taɓa yin magana a kansu ko da ba dai a irin wannan salon ba, ko a bara mun keɓance wasu awoyi inda muka tattauna akan wasu masail da suke da alaƙa da haka. Duk da wannan ba zai hana a sake yi ba, amma ganin yadda lokaci ya ja, ba za mu kutsa cikin waɗannan tafasil ɗin ba, sai wani yanayin Allah ya bayar a duba abinda kuma za a yi. Wanda muka yi, muna fata Allah ya sa mu sha albarka. Saboda haka, abin da ya rage mana na yau da gobe, a yau za mu yi wata ƴar ɗauraya ce akan masailin da muka tattauna, gobe kuma insha Allah sai mai concluding da abin da ya shafi abubuwan da suka rage na ibadun ranar sallah da makamantansu ga iyayenmu da sauransu. To idan muka lura, duka mafarin wannan tattaunawa da muka zo muka yi ta shi ne, kamar yadda na ambata a shekaran jiya tare da ɗan uwan Malam Yusuf, addinin musulunci addini ne na na alkhairi haske ne da Allah ya kawo wannan duniya wato mafita ce ta tsira hanya ce ta tsira a duniya da lahira da Allah ya kawo mutum muna godewa Allah da ya sanya mu cikin bayinsa wadanda ya bamu gamdakatar muka zama musulmi to babu alherin da Allah zai maka a duniyar nan kamar ce kai musulmi ba dabaraka bane ba iya kowa ka bane isa Allah yake cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi kuma wanda duk da rayuwar mutu a musulmi ba zai asaran zaman shi a wannan duniya Allah ka kare mu daga asara musulunci da yazo da alkhairan da yazo da shi mun ji yadda dan uwa Malam Yusuf ya tattauna mana akan irin yadda musulunci yayi nasara canza alqiblar yadda ake kallon kiyama shi ya cire ta daga halin kunci zuwa halin abin nan nasara halin yalwa halin farin ciki ya cire ta daga halin takura mara masalci zuwa halin yanci gwargwadon abinda Allah yake so ta enjoy na yanci haka musulunci yayi wa mace wannan gatar ya fidda ta daga wancan tarko da take ciki na al'ummomi da suka shude waɗanda suke wulakanta kiyamar to amma ana nan bayan wannan darajar da mace ta samu a musulunci da tafiya tayi tafiya aka zo wannan zamanin da muke ciki da ake ganin shi zamanin wato waye wakai zamanin cikin gaba zamani wanda turawa suke kokari kuma sun ci nasara sosai a kokarin nasu na cewa su juya alƙiblar kowa ko kuma irin alƙiblar su sun kirkiro sabon duniya wanda suke da ka'idoji na duk duniya globalization new world order feminism wane ne suna da kalmomi da tsare-tsare da philosophies da suke amfani da su a cikin wannan tsarin nasu daga cikin abin da suke so shine su canza wa mace musulma huwiyarta wato identity dinta na mace musulma ta koma mace irin yadda suke son mace ta kasance ta kuma irin yadda mace take a tsakafar su to haka a ko'ina a duniya haka mace take duk matar da bata bi irin tunaninsu ba to za su dosa su kanta da yi mata kallon baƙauya su soki al'ummarta ce an cuce ta saboda mene saboda kawai bata fita da kanta a buɗe ba bata zama kallabi tsakanin rawuna ba bata guje ma mas'uliyarta na gida ba bata yadda cewa namijina da ta cewa a kanta ba a matsayin shi na mahaifinta ko babanta ko ma ɗanta duk bata yadda da wannan ba don dai bata waɗannan abubuwan ba to a wurinsu sunanta ko ne ba ƙauya ko wanda bata waye ba ko wanda ake zalunta da sauransu kuma sai aka yi rashin nasara ta fuskar aka samu wasu da yawa cikin musulmai suka goyi bayan turawa a kan irin waɗannan abubuwan wasu daga cikin mazaje wasu daga cikin mataye musamman a ƙasashen larabawa da wasu ƙasashen musulmi a asiya a ƙasar masar suke ɗaya daga cikin jagororin ƙasashen musulmai shekaru wajen 60 zuwa 70 da suka wuce aka fara yin taro na musamman na yin tumbar inda mata suka fito maidanu tahrir daga gidajensu da hijabansu suka zo suka dinga cire hijaban suna saka su a cikin wuta ana ƙonawa suna rawa suna murna da nufin cewa wai su yau sun waye sun yantu daga hijabi wannan a ƙasar musulmi ko matan da suka yi wannan fiye da kashi 90 ɗinsu musulmai ne aka yi ta ɗaukar su a kafafen yaɗa labarai ana yaɗa su a duniya ana murna cewa Bamisir ya yau ta waye kwana-kwanan nan wasu mata sun sake irin wannan abin a wata ƙasa ta Turai ina jin Faransa in ba na manta ba matan Larabawa waɗanda suke zaune a wasu ƙasashe wanda ba na musulmai ba suka zo suma suka cire hijabansu suka ƙona suka warware gashin kansu suka cire ɗankwalinsu suka fito kamar yadda kowace ɗan duniya ta fitowa ana ta musu tafi ana ihu ana kwabar da su wannan waɗannan abubuwan da Turawa suka rakito su suka shigo da su cikin al'ummarmu shi ne manzantar na faɗa sai suka ƙara ma malamai aiki maimakon da kawai ba a karantar da abinda ya shafi addini ga maza da mata da kowa wanda yake da tambaya ya tambaya amsa mishi kowa ya yi da cewa abinda addinin nan ya fada fadar Allah ce kawai sai dai aiki to yanzu sun ƙara mana malaman mu aiki aiki shine aikin kokarin gamsar da mutane cewa wannan abin da muke gani a cikin addini ba wato na Allah ne da ku koyar da ya gamsu za ka tsallake wannan wajen kokarin nuna musu yanzu aiki ya tsara kokarin nuna musu da su da ɗan tsakin su na cikin mu a nuna musu wato ai comparing a dinga kwatanci tsakanin mabda'in shari'ar musulunci game da mace da ɗabi'arta da mutunta ta da kuma bambanci tsakanin mabda'i na turawan yamma a cikin wannan bikira da aka aiki ya ƙaru mu musulmi aiki ya ƙaru malamai sannan suka sanya mata da yawa a cikin confusion a cikin rudani musamman mata waɗanda suke samun kansu a tsakanin wuya shine ita mace musulma a wannan zamanin tana rayuwa a cikin wani sura as-saqati tana rayuwa a cikin wani wato cultural crisis tana rayuwa a cikin rudani game da waye ita tana so ta ci gaba da zama a matsayin mace mai mutunci kamilalla kulta yadda da Allah take bin addini amma kuma abubuwan da take gani ko take ji ko abubuwan da ake ta yin campaign da su su kuma suna mata tasiri tana ganin kamar anya zai yi kuwa a ci gaba da zama yadda ake daɗin nan ba zai yi ba take gani kuma to zai yi a fito kuma ai baran-baran da addini shi ma ba zai yi ba so da tsakanin ta samu wato capacity rayuwa a cikin al'umma irin yadda ranta ke so da kuma ta ci gaba da tabbata a modesty na musulunci wannan ya zama mata wato wani abin nan hard decision to take wato za ta rasa mai za ta yi in ta fita da hijabin ta je makaranta ko wurin aiki ko office ana mata kallon bakawiya ana mata kallon cewa watakila ba ta da strike shi za ta ki saka wannan kaya idan ta tuɗe hijabin ta fita za a yi mata za a yi murna da cewa ai ta waye amma a cikinta kuma ba ta jin daɗi tana jin cewa ba ta kyauta ba iyayenta da ƴaƴanta da ubangijinta ba tana tsoron azabar ubangijinta sannan kuma wannan yanzu ya sa ta zama karan bara kowa na iya laƙata sai ta rasa wani bace wannan huwiya ɗin wannan identity ɗin wanda yake abin nan double edged wannan abin nan ɗin wato choice zaɓin nasara da za ta saka ya zama mata matsala sannan an yi kira zuwa ilimin mata cewa mata su fito su je makaranta tun suna ƴan ƙanana a sa su a makaranta boko da muhammadiya su yi karatun boko mai zurfi su zama malaman makaranta su zama malaman asibiti su zama jami'an kiwon lafiya su zama masana a fannonin tattalin arziki da ƙididdiga da fannin noma ko kiwo ko wani abu makamancin haka bayan ka zama wannan ilimin sai abu kuma kan rikicin za ta yi aiki ko ba za ta yi sannan in tana aikin nan da zai sa ta zama kullum tana fita ta bar gidanta ina makomar gidanta yaya za a yi ta iya ba ƴaƴanta lafiyar tarbiyya a halin kullum ba ta nan ya za a yi ta iya maintaining wato mijinta a halin kullum ba ta nan don da miji ya ce ba za a yi aiki ba a yi ta rigima da shi da iyaye a ce mai ɗan baƙin ciki ko ɗan hassada wani lokaci aure ya mutu wani lokaci ta yi haƙuri ta bi amma ita zaginta ce ba ki da hankali kin yi karatu amma kin dawo kin zaura kin biye wa namiji ita ma ta dinga jin a cikin ranta cewa an yi asara resources da time da energy da aka yi wato abin nan aka yi infaki a lokacin da take yin wannan karatu kuma karatun is career based karatu ne da ke da alaƙa da aiki wannan ma ya zama mace wani
shi ma wani sira'i ko dai wata ta zabi ko bari ta haura ta muturawa ta kashe auren ko ta ba auren ya zama je kana yi ta sai ta gama developing career din kuma sai ta waye ta waye gota rasa to me kai a ci ba ko kuma ta zauna a gida ta hakura da zaman al'ada na aure sai kuma ta ga duk dan uwanta da sako'inta da danginta da kawayenta suna ta ci gaba suna ta zama wasu abun azo a gani a cikin duniya ta dinga nadama tana jin cewa ta cuci kanta tana Allah ya isa ga mijinta da sauransu wannan ma ya zama ma ya mace wani sira'i wanda take rasa za ta bi dama ne ko ta bahu sannan wasu fagagen aiki ga wacce ma ta zaba aikin akwai wasu fagagi wasu professions waɗanda a ɗabi'ance ba su dace da ɗabi'a da ya mace wanda ba za ta iya yin su ba sai ta rabu da kaso mai tsoka na matantakarta kamar irin harkar siyasa da muka shafa da a ce ita ce woman leader ko jami'ar tsaro ko a yanzu da zamani ya kai wasu ya ga mace wai tana tukin trailer ko tanka ko ga mace ta zama yellow fever bai ba da hannu a kan titi da ire-iren ayyuka waɗanda asali a ɗabi'ance na maza ne kuma shigar mace cikinsu zai raba ta da wani sashi na matantakarta ko da a psychologinta ne ko da a tunaninta ya zai raba da wani abu na mace irin waɗannan ayyuka da tasirinsu ga iyalai sannan ƙoƙarin da turawa suka yi da shi sun canza wa mace duties and functions ko role da take play a society mu a gurin musulmi role ɗin mace shine uwa sirika mata aure iya jika ƙanwa ya da makamantansu duk wata mace da wannan mutuncin ake kallonta cewa uwa ce gasuwa ne sirika ce gasuwa ne ya ce ga suwa ne kowa yana da wani dangantaka na mutuntawa tsakanin shi da ita to za su suka ce a ba haka ba ne mace ita ma ta zama kamar kowane na musu shi ne ta tashi ce gwagwarmaya ta yi kasuwa ta yi ta shiga ta fita ta yi mallaka a yi da ita kar ta ɗauka tana da wasu boundaries wasu iyakoki da za su hana ta yin abin da za ta yi wannan shi ma ya zama mata da yawa wato tarnaƙi yana da alaƙa da kowa yana so ya samu prosperity kowa yana so ya samu ci gaba a rayuwa kowa yana so ya zama ana yi da shi kowa yana so ya zama cewa ya zama abin kallo abin farin ciki ana celebrating ɗin murnarsa a ci gabansa amma sai ya zama cewa a yayin da za a biye ma wannan neman ci gaban ko neman zama celebrity ko neman zama abin koyi ko kuma za a yi asarar wasu abubuwa da yawa kuma dama ɗan adam haka ya gada duk wanda kaga ya samu wani abu to sai da ya rasa wani abu ya rage kawai ya zaɓi wanne ne ya fiye mishi wanne ne ya fiye mai wato babu wanda zai samu misali a ce ya samu kuɗi masu yawa ya tara su kuma a ce yana da cikakken lokaci na zama a gida misali mijin da ke da kuɗi da wadata ko ta ina ya same su za ki ga cewa ya wayi gari waɗannan kuɗaɗe hidindimunsu da sana'ar da ake ci gaba da tara su ko harkar da take kawo su ta cinye lokacin da za a gan shi a gida sau da matan shi da iyalan shi za su samu halin kashe kuɗi iya sararsu da yin duk abin da suke son yi da kuɗi amma fa za su rasa ganin shi ko da yaushe za su rasa jin daɗin kasancewar kullum yana tare da su wata kuma mijinta bai da wannan kuɗin kwata-kwata saboda ita kuma ta rasa wancan jin daɗin na duk abin take so ta siya duk sira take so ta saka da duk irin gidan da kike kwana ko abun hawan ta ga dama ta hau ba ta da wannan dama amma ko mijinta kullun yana nan kusa ita kamar da kanta kowa wannan ta samu miji ko da yaushe ta rasa lovely na rayuwa wacce ko ta samu lovely ita kuma ta rasa mijin ko da yaushe dama haka Allah ya tsara wannan sunan rayuwa ce in ka samu wani abu sai ka rasa wani in ka rasa wani zaka samu wani sai rage maka wanne ne ya tsiye maka priority so a lokacin da mace ta samu kanta a wannan yanayi na abin nan wato confusion in me za ta zaba me ba za ta zaba ba me ya kamata ta yi me bai kamata ta yi ba shine nake so na bujuro mana da wasu ka'idoji na shari'a wanda su dinga guiding din mu a duk lokacin da muka samu kanmu a cikin irin waɗannan sura irin waɗannan tunanin irin wannan tsimuwa irin wannan rikicin na tunani wanda dama ita mace Allah bai yi ta iya ɗaukan irin wannan prejudice na tunanin nuka masu karo da juna ba yanzu nan tana iya samun kanta a cikin rudani da zaki gana haka yanzu ko ɗinki ne kika ga zaki bada ɗinki ana turo miki hotuna yanki ga gansu wajen kala 40 sai kira sama da zaki zaba karshe sai kin turo mai gidan kici dan Allah ne ya ka taya na zaba na rasa kuma duk wanda za a zaba ba zai miki ba saboda suna da a ce an kawo iya biyar ɗin ne iya kala fatan fufu sai ki abin ki zaba to haka zaki ga mace idan tana budurwa tana da sabari da yawa takan samu damuwa wajen wa za ta zaba har sai ta zaban cimin dare wannan yana da alaka da asali mental lack of in iya mace wajen tana zama da confusion idan tana da choices da yawa wanne za ta ɗauka za ta ga a wancan a A akwai abin da take so a B akwai abin da take so a C ma haka wanda yake A babu shi a B wanda yake B babu shi a C za ta rasa wanne za su a ce da duka za ta haɗa su zama a cikin abu ɗaya tana da saurayi Salisu da Ahmad da Shehu Shehu na da wasu halayen take so Salisu na da su Ahmad na da su za ta so a ce da guda ɗayan su ya haɗa duka wannan halayen kuma Allah bai haka na san kun fi ni fahimta wannan abin da ke faɗa to da haka idan mace ta zama a mama a gabanta akwai irin wannan confusion din to yana da sauki ta kuskure a rayuwa wajen choosing me za ta yi saboda haka dole ne ya zama akwai guidance da zai dinga taimaka wa mace wajen taking decisions akan ya za ta yi da rayuwarta abu na farko da nake so in tuna mana shi ne mu dinga tuna kamar yadda aka ta mana ran nan mu dinga tuna cewa mu musulmi mu ba kiristoci bane ba kafirai bane a matsayin mu na musulmi mun san purpose din da yasa Allah ya halicce mu Allah madaukakin sarki yana cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'bud ban halicci aljinu da mutane ba sai dan su gusta mu to har kullun a cikin choice din da rani mu dinga fifita abin da zai kusantar da mu zuwa ga kota Allah fiye da wanda zai nesanta mu zuwa ga kota Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Muhammad yana cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha idan mace ta rike sallata guda biyar bauta Allah ke duk shekara ta yi azumin ta na wata Ramadan ke wato ta yi azumin da za ta iya yi wanda ta sha sanadiyar ɗabi'ar mata na shan azumi da ta samu dama ta yi marmaza ta rama shi zai bata shahar ba a ce wa samata Ramadan sai aka ce shahar aka yi amfani da wato kwanaki ba sunan watan ba ma'ana yanzu kina da azumi guda kaza kuma kina da guda shida ko biyar da ake binki bashi to ana shan ruwa sai ki marmaza kirama kafin abubuwa su zo su ɗauke hankalinki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ata'at ba'ala sannan ta yi wa mijinta biyayya biyayya aure wanda aka sani a bisa ma'aunin addini da al'ada ta gari wanda a cikin shi babu saban Allah babu biyayya ga wanda yayi umarni da saban Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma dai ba saban Allah ba duk wanda mijinki ya baki ko da bai dace da san ranki ko san zuciyarki ko tunaninki ba sai ki sa ranki a inuwaki da tunanin cewa wannan biyayya da kike masa kina yi ne dan neman lada a wurin Allah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi cewa duk matar ta wannan abubuwan guda uku ranar kiyama za a bude mata kofofin aljanna a ce za ko da tayi miki kishira kuma kamar theoretically kamar abu ne mai sauki sai da sallah kar ki zama mai wasa da salloliki irin abinda yake cewa a sallar gidan biki sai in kin ga taron mata ne kawai za ki sallah saboda kar a ga kamar kina wasa da sallah ko kuma tunda ku mata ba sallar jam'i kuke zuwa ba kina ji ana kiran sallah lokaci yayi azhar lokaci yayi la'asar lokaci yayi ba za ki tashi ki ba sai sanin kika samu zarafi to wannan ma kuskure ne sannan kuma ya zama sallar ayita bisa yadda shari'a ta koyar wato a cika ruku'u da tsayuwa da sujuda da sauran rukunai da sunnoninta da musabbanta a kwatanta yi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita abu na biyu shine azumi wannan azumin Ramadan da muke ciki muhimmiyar ibada ce a shari'a kisa ka ambaci taron ki azuminki idan lokacin shan ruwa idan lokacin da kwanakin shan azumi ki ya kama ki sauke azumi da zarar an dawo bayan sallar kirama shine sallatul mar'atu khamsaha wa samat shahra sallallahu alaihi wasallam ya kara ya ce wa afa'at ba'ala sannan ta yi mijin ta biyayya to anan ne inda gizo yake saka saboda waɗannan kafirai da ra'ayoyi na zamani sun zo da cewa ai ita biyayya miji ba dole ba ce akai ta shela wasu kwanakin baya ko ba rage akan cewa san ma bai kamata mace ta dinga aikin gida ba su girki din nan da wanke-wanke da gyaran gida da shara duk bai kamata ma ta yi ba duk ba wajibi ba ne akai ta kawo zance iri daban-daban wanda ba haka yake wanda kuma masu fara su san ƙarya kawai su ke sai ai kamata ya yi ma kawai ya siyo mata abinci da fafi ya kawo mata ko ya zo ya kai shi kicin ya dafa da su wuce irin wannan mara ma'ana mara kan gado shi da manzo Allah sai ya ce ki mijinki da in ya ce yi ki in ya ce bari ki bari in kin nemi izinin shi zaki fita ya ce ba zaki fita ba ki haƙura ki zauna a gida in ya baki izini iya abin da ya baki izini ki je ki yi ki dawo ki killace wato biyayyar ki gare shi kar ki sake waɗannan ƴan duniya da suka yaɗu yanzu ga su nan a cikin duniyar gizo a cikin social media su zuga ki wai ki wa mijinki tawaye ko ki gokari ko ki zama wato wata ƴar rikici da dokokin Allah wannan duka za ki ja kanki tsinuwa ne daga mala'iku daga matan aljanna daga mutanen kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mijin duk matar da mijinta ya kwana yana jin haushinta mala'iku za su kwana suna tsine mata zuwa ku girma wannan zancen haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata mata da za ta fitu na mijinta a duniya face sai matan shi na aljanna sun dinga addu'a suna cewa ya Allah ka gaggauta kashe wannan bawa naka ka dawo da shi wajen mu ka raba shi da waɗannan matan nashi marasa kirki wannan duka a kanki ne idan kika inda ya kuma kin yi da'an nan Allah ne zai ba ki lada domin shi ya ce ki Allah ne zai karɓa miki domin da umarninsa kike waɗannan abubuwa da ire-irensu abinda suke nuna mana shine cewa kamar na ambata ki dinga tana cewa ke musulmai kuma Allah yana da manufar da ta sa ya halicce ki saboda duk abin da zai ci karo da manufar da Allah ya halice ki da ita
kike guje mishi
karki yadda wani aiki ko wata sana'a ko wani office ya sa ki dinga wasa da sallarki ko wata harka da kike yi a gida saboda tana kawo miki kudi ta zama na cewa sallarki ba ta da daraja da ki baki damu da yin sallah ba sai abin da ya sawa ta zama na cewa kina tsayi da sallah a lokacin haka azumi ki yi shi don Allah ki yi shi a yadda Allah ya tsara shi sannan abu na biyu shine mu dau izina daga sauran mutane tunda kansu kansu turawa da masu taya su akan wannan manufofi sai mu kalla mu ga cewa to da suka yi wannan tsare-tsaren da suka canza wannan alƙibla ta rayuwar kiyamaci ina suka kai ga wata nasara suka cimmawa menene sakamakon abin da suka yi za mu ga cewa abin da kowa suka ci nasara a kai shine sun ci nasarar raba kiyamaci da mutuncinta sun cire mata sutura tana bayyana tsayici mai yaukan mata tsaya iya irin sutura da tunda ake ce kafara da kafada da maza ta sa sutura mana na mutunci wanda aƙalla ne za a ce irin wanda maza suke sakawa to amma a ba ma za ta saka wannan ba rabin jikinta a waje wata in ka kalle ta sai dai kawai ka kau da kai kai ka ce kinkiya ce a cikin mutane take ratsawa cikin mutane to sun ci nasarar farko yi wa iyamace timbir su raba ta da sirata sannan sun ci nasarar raba ta da kyakkyawan tunani ga ubangijinta duk abin da mace take yi da sunan abin da turawa suka zuga ta a cikin shi babu wani abu da ya shafi addini kuma ko mata babu wani abu da zai taimake ta addinin ta ko wajen gamo ta da Allah a abu ne kawai na tsabaragen madiya materialism kawai tunanin ya za a yi a tara kuɗi ya za a yi a samu shahara ya za a yi a zama celebrity domin ku duba ku ga irin damuwar da ‘ya’ya mata suka shiga da sunan content creation a social media kowace mace yanzu da idan mace ta fi zama ‘yar fim sai ta tafi inda ake yin tantan taji ta yi audition taji ta yi kaza wata ma ta cika takarda wata an je an tambayi iyayenta ko an yadda ta yi da sauransu sannan in Allah ya sa da rabanta a samu kama yanzu kowa ya ita ce shugaban haɗa kan ta mai zaman kanta ita ce producer ita ce director ita ce costume da komai sai yarinya ta zauna kawai a ɗakinta a gidansu ko a department ɗinsu a makaranta ko je ta kama ɗaki na hotel ta yin skits ta yi yin gajajjerin bidiyo da sunan wai ta ita ma tana tana so sai ta shahara sai an ji labarin ta faɗi abinda ta ga dama ta yi abinda ranta ke so ko su hauka abinda suke ce ma life su yi abinda suka ga dama su yi duk faɗa da suka ga dama bayan kwana ɗaya biyu wata ɗaya biyu ko shekara ɗaya biyu sai a nemi tarihin ta a rasa a dinga cigiyar wai ina ma wacce take ne ba sai take kuma na banta shi kenan ya raba ta da dukkanin mutuncin da take da shi ya raba ta da duk wata salaha da ada ake ganin ta da shi yanzu babu wanda zai zo ya aure ta iyayenta sun zama ta saka su cikin damuwa galibin iyaye ba su ma san ana yi ba su ma san wance tana yin kaza ba saboda babu uwa da za ta yi ta ta lalace ta zama wato abin Allah wadare abin ana mata dariya wannan duk ana yi ne don a samu mene fame don a samu shahara ana yi ne don a samu mene don a samu kuɗi ta hanyar monetization ana yi ne don a samu mene don a samu connection saboda wasu maza ko wasu manya a ƙasa za su ganta shikenan sai a samu wani lalatacce da kuwanta ya fara neman ta so da ka ba su tare a Abuja ko a dinga zuwa Dubai ko a dinga zuwa Umara da wani wanda ba mijinta ba ba muharraminta ba ba babanta ba kowa ba saka yarinya nan da nan ta zama attajira ko ba a san kasuwar ciki ba ko kuma koda tana da kasuwar an san kasuwar ba ta kawo wannan riba a wannan lokacin kuma an san ba ta gaji kuɗi ba ba ta yi wani investment da iyayenta suka mata tun shekaru ciki a san dividend ɗin ba kawai kuɗi overnight za ta hau mota miliyoyi ta riƙe wayar miliyoyi wata mata gida ta gina gida kamar wata retire ta shi benefit center su duk wannan za ta yi ta gama waɗannan abubuwan amma fa kullum cikin fushin Allah take da saban Allah fushin iyaye da kuma saba wa duka Allah wata kuma ta iya samu cewa iyayen suna jin daɗin abin da ke saboda tana kawo musu duniya har suna fitowa suna mata addu'a suna nuna cewa alhamdulillah su haihuwa ta musu rana wannan ba zai canza hukuncin abu a wurin Allah saboda iyaye sun yarda da abin da kike na banza aka ji suna alfahari cewa ai su sun rabu da iyayensu lafiya rabuwa da iyaye lafiya kadai bai isa ba ka rabu da Allah lafiya ba sai in ka rabu da Allah lafiya to shine za ka ce eh lalle ka tsira amma idan ya zama da ke da iyayen duka kuna kan wata turba ce ta kuskure ina maganar rabuwa lafiya dukkaninku kuna cikin ja'iba ne tsakaninku da Ubangijin domin su ma iyayen bayi ne ga Allah kamar yadda kuma ke baiwa ga Allah saboda haka mu ɗauki izina daga abin da muke gani turawan da suka tafi a wannan bigire da wanda suke kan tafarki irin nasu in suka gama tafiya suka gama hawa me suke tarawa za su tarar babu komai da suke tunani a wajen in banda takaici da ɓacin rai da nadama da ainihin damuwa lokaci kuma ya riga ya ƙure saboda haka mu kalli wannan a matsayin abin lura ibrar da za mu ɗauka a cikinsa haka ta fuskar wasu waɗanda da suka yi dinda zuga mutane za ka samu wata mata ko wata jarima da ta yi tashin zuga mutane a kan su fedare su ainihin wato fita daga cikin tsari na addini su kama tsari na duniya ana nan yan bariki suna mata kallon limaniya da suke koyi da ita sai ta zame ta ba su sai kuma ta zagaya ta yi aurenta ko ta tuba ta ci gaba da harkokinta ta rabu da su bayan da ta halaka su a yi ta mamaki a yi ta korafin cewa kun ga fa yadda da ake da wancan amma zai ta koma ta zuga su kai akwai wadda aka taɓa ba mu wani labari a kan case ɗinta cewa mata aure ce tana zaune a gidanta tana yin duk abin da mata aure take amma kuma tana rubuce-rubuce da bidiyoyi tana zuga yara mata cewa kar su sake su bi mazajensu ita kuma tana can tana biyayya a wurin lahiyar a kan haka ta halakar da wasu kafin asirinta ya tono saboda haka mu ɗau izina da waɗanda da su ne limamai a wannan harka ta rashin mutunci amma kuma sai su dawo cikin hayyacinsu sai su kauce su ba mutane waje wannan irin abin da shi da yake mutane ke da yake shi bai samu ya kauce wa qala shaytanu lamma qadira amma inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa atukum fa khalaqtukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'atukum fa sadaqtu Allah ya ce fa la tulumuni wa lumu anfusakum inni kafartu ma ashraktum min qabl shaytan wanda shine shugaban duka marasa mutunci in aka gama gaba ɗaya hisabi duka jama'a shi ƴan wuta suka gama shiga wuta Allah ta tsare mu ƴan aljanna suka shiga aljanna Allah ta samu na ciki sai shaytan ya zo ya ba ƴan wuta jawabi shine Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr shaytan ya zo ya ce bayan an gama yin komai inna allaha wa'adakum wa'adal haqi ya ku ɗan wuta Allah wadaran ku ubangiji ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum yace ni ma na muku alƙawari ba na gaskiya ba fa akhlaftukum kuma na saba muku ban cika muku yace wa ma kana li alaykum min sultani dama ba ni da wani izini ko wani ƙarfi a kanku illa an da'awtukum fastajabtum kawai na kira ku na ce a zo a yi barna kuka amsa min ban sa ku dole ba ban jawo ku da ƙarfi na kawo ku to ma kana ya alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li yace fala talumuni kada ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kanku inni kafartu bima ashraktum min qabl yace ma ana gubara da musulmi wa ta musulmi da ni da ku babu wanda zai wa wani zance a yau ba wanda zai wani kwalala ko ya zargi wani yace nayi Allah wadare da bai da kuka yi kun ga shi duk da bai samu ya tsira ba amma dai sai da ya samu dama ya mai musu da magana mai zafi cewa waye ce ku bi na zo na kama hannun ku yace sai ku yi barna kun danna san da kuke yi sai a ce a samu wata tabo ta gama zuga yayin mutane sai kuma ta zagaye ce abin da ya kamata ga rayuwarta tabbasu suna sallan nan suna la haula wala quwwata illa billah so da ka tun farko mu guje mu wannan abu na gaba shine akwai bukata abin da ake cewa almarji'iyyah diniya wato duk abin da zamu mu dinga komawa zuwa ga malaman mu da tambayoyi da neman fahimta da neman jin ba'asin da yin hukuncin kaza kar mu dinga yin gaban kanmu malamai suna nan ko ina alhamdulillah wanda za a iya tambaya kai tsaye ko a aika musu da sakonni ko kuma a bincika jawabansu da amsoshi da maganganun da suka yi suna nan za a iya retrieving ɗinsu don a ji me yin hukuncin irin waɗannan abubuwan me yin makomar irin waɗannan abubuwan yanzu bari na mana misali yanzu akwai 'ya'ya mata da yawa saboda tsabar neman duniya da suke tsallakawa su bar Najeriya ba gaba ɗaya da sunan za su tafi Saudiya ko Dubai ko Ingila ko Libya za a ci neman kuɗi wata da mijinta wata da 'ya'yanta wata da iyayenta za ta tsallake su za ta fi neman kuɗi ba ta tambayi malamai ne hukunta wannan ashirar ba abin da ya dame tunda da ya ce kawai an je duk wata za a bata kudin Najeriya miliyan ɗaya ko miliyan biyu shikenan ta tsallaka da ta wasu idan suka tsallaka ko kun san cewa zuwa ake a sai da su yadda ake sai da bayi a sa su a bauta akwai wata wadda kwanaki irin haka suka tsallaka suka tafi Libya aka ji a kai su suƙun na khasa kasuwar bayi aka aji su a wani gida kawai ana maza na zuwa suna duba su kuma yadda ake sayar da kwallaya da kan take ba da labari shekara ta shida a Libya wannan ya siye ta ya kai ta gidan shi ta je ta dinga mishi kuka ya rasa yadda zai ya dawo da ita ya ce wannan matan kuka kawai take ya dawo da ita aka canza mata ta yi kuka inda Allah ya taimake ta kamar take ba da labari wani wanda shi ya sai ya zo siyan bayi ne da nufin zai yi kafara irin wannan kafara da za a ce kafara a 'yan tabawa da ya zo ya gansu ita da kawai suna ta kuka sai tambaye su nisa kuke ta kuka suka ce wallahi su ba bayi ba ne su 'ya'ya ne da 'yancinsu hasali ma kuɗi suka biya agent ya kawo su za su yi aiki suna zuwa kuna su damu da su bayi kuma su suna da aure suna da 'ya'ya don Allah ya taimaka musu sai ce to ba ku zan taimaka muku zan saye ku in ta ku ku koma gida shi ne fa ya biya kuɗin su ya ce to kun zama 'ya'ya sannan ya musu duka irin hanyar da ake bi suka hawo jirgi aka dawo da su gida aka rugar da su a Kano sannan suka nemi ina da gurin su shekara shida kawai don neman duniya inda a ce kafin su tafi sun nemi fatawa sun yi tambaya ba su faɗa cikin irin wannan jidalin ba waɗannan ƙasashen larabawa abinda suke nema kenan slavery suna neman bayi ne kawai da za su motar da su wanda za su yi musu wanke-wanke da share-share da wankan ƴaƴansu kuma in ta ba su haushi su jibge ta sannan idan akwai wani fasiki a gidan ya dinga neman ta ko kuma shi wanda ya siye ta matsayin ya siye ta matsayin baiwa ya ce shi sadaka shi ce ba abu da ya dame shi baiwa ya siya kuma dai ta zama baiwa ba ta da wani yanci akwai wanda in ta shiga ba ta ma sanin a wani gari take ko wace anguwa yana ji kusan gidan yari to wannan duka neman duniya ya kai mata ga wannan bala'i wanda kuma asali ba abin da ya kamata su nema ba ke sannan kuma suna yi babu marja'iyyar diniya tambaya me hukuncin haka a musulunci to haka ta wanda suke zuwa yin aiki irin na nurses ko makamancin haka a ƙarshen larabawa ne in ji ga labarin irin wahalar duniya da suke sha ne ga it's not worth it da cancanta mutum ya sha wannan wahalar don kawai yana neman duniya ba da mutum zai amfani da rabin wannan energy don neman lahira wala da sai zama waliyyi a wurin Allah saboda haka mu kiyaye wannan akwai buƙatar marja'iyya ta addini akan duk abin da muke sannan abu na gaba shine tunawa kanki da matsayinki na mace menene asalin daurinki a cikin al'umma shin wannan sabon daurin da kike so ki hau yaye alignment yaye dace ko bai dace da asalin daurinki ba babu shakka misali a wannan zamanin akwai buƙatar ya mace ta yi ilimi na addini da wannan karatu na boko gwargwadon hali kuma dole sai an samu wasu da za su wakilci wasu a wasu ayyuka musamman kullum ana magana a kan aikin kiwon lafiya saboda shafi mata da yara wanda shafi danginsu haihuwa da ɗaukan ciki da reno da kula da lafiyar yara dole wannan mata su suka fi dacewa da su ne haka ayyuka irin wato teaching a makarantu musamman na karamin mataki makarantun yara na nursery primary da makarantunsu wanda ma mata suna da dauri mai kyau a haka amma fa wannan dai nufin in za ki waɗannan ayyukan sai kin fetsare sai kin lalace sai kin rabu da imani bai nufin haka idan ku har za ki rasa imaninki da mutuntakarki sannan ki waɗannan ayyukan to rashin yinsu shi ya fi miki alkhairi domin su dai ayyuka ne wanda iyakacinsu na duniya ne abinda Allah ya halicce ki don ki kuma na ibada wannan shi ne zai amfane ki a lahira to da ka abin da yake amfanin shi takaitacce ne bai dace ya zama a fifita shi a kan wanda yake da madawwamin amfani ba to da ka dole sai an auna sai an auna an ga wanne ne ya fi wanne ne ya fi kama da mutunci ina ne inda in an je za a yi aiki na mutunci sannan ina ne kuma zan taimaki al'ummata zan zama abin koyi ga ɗan uwana mata da ƴaƴana da sauran mutane zan zama abin alfahari ga dangina wanda duk inda aka ambace ta za a ce a wacce ai tana kokari Allah ya saka mata da alkhairi a ma'aikaciyar lafiya ce ko kaza ce amma dai tana da mutuncinta ta san ya kamata tana ci gaba da ayyukan alkhairi dole ne ki kula da wannan kar kawai saboda kina so ki zama jami'an kiwon lafiya da shi kenan sai ki barambara da duk wani abu na mutunci wai ke ai kawai likita ce ko nurse ko makamanta haka da haka ba ruwa yake da wata kamala ko wani alkhairi da addini ya koyar da ki ba ruwa yake da shi ina tabbatar miki da cewa sai kin gama tafiya a wannan lungu mai duhu za ki riga ki ga cewa kin yi asarar rayuwarki idan muka kalli duk wannan zancen da muke ina ga zai ƙara fito mana da abinda muka faɗa tun farko a fili cewa mace musulma a wannan zamanin tana cikin hadari mai yawa hadari na wato damuwar ma ya rake da rayuwarta me zaka zaba tsakanin kamewa wanda zai sa a danga mata kallon bakawiya da kuma wayewa wanda zai raba ta da mutuncinta dole tana da wannan tunanin sannan me zaka zaba tsakanin wato dangantaka aurenta da dangantakar iyalinta ko kuma dangantakar wato ƴancinta da samun damammakin da take neman ta samu wannan ta zaba ko ta zaba iyalinta ta rasa dama ko ta zaba damar ta rasa iyalinta to kun ga wannan ya ishe kiyama ta jarabawa a wannan zamanin saboda haka kamar yadda muka faɗa tun farko wato mu guje wa duk abin da yake a cikin shi akwai zubar mutunci a cikin shi akwai saban Allah a cikin shi akwai rabuwa da matantakarki da mutuncinki a cikin shi akwai biye ma sha'anin al'adu baki irin na turawa din a cikin shi akwai akwai abin da zai jawo nadama daga baya ki fifita lahiranki addininki iyalanki mutuncinki akan wato biye ma duniya da neman wato shahara da san tara abin duniya ko san yin babakire da rabuwa da alkhairan da ke cikin shara kamar yadda na faɗa tun farko waɗannan jawaban ba da irin waɗannan turawa duk sun zama mana dole ne saboda turawa da su da ƴan tsakinsu kusan sun ci nasara wajen yaɗa tunani wanda yake bankararre a cikin al'ummar sun ci nasara wajen nuna wa mata cewa ana cuce su wajen kiran mata cewa su fito a dama wajen nuna wa mata cewa ba abin da maza suka fi su da shi wajen nuna wa mata cewa da su da maza abokan hamayya ne ba abokan mu'amala ta tikinti to sun ci nasara za ka ga kuda mace ba ta yin wasu abubuwa irin waɗannan amma dai a jumlace tana ganin cewa akwai wuraren da inda za a ɗan gyara ko a ɗan canza wato abin nan a tanadin shari'a ko tanadin addinin musulunci to da zai ɗan fi daɗi akwai inda take kallon wannan shi ne mafi ƙarancin illar da za ta samu a tare da mace cewa ta yarda cewa musulunci ga abin da ya ce amma dai inda zai yi to da an ɗan canza koyaye ne don dai a tafi da zamani musulunci bai ƙi a tafi da zamani ba amma musulunci yana da abubuwa ƙa'idoji yana da tawadis abubuwan da ba a canza su kwata-kwata yana da kuma mutaghayyirat wato abubuwan da suna iya karɓan canji yau da gobe gwargwadon zamani gwargwadon wuri gwargwadon lokaci da kuma malamanmu su suke da ƴancin su interpreting menene za a iya yin adjusting me ba za a iya shi sa muke magana akan almarja'iyyar diniya a matsayin ki na mace musulma ya zama kina da wato wani malami ko wani masani wanda kin yarda da amanar iliminsa da nagartar tarbiyyarsa wanda za ki dinga komawa zuwa gare shi wajen tambaya ba wai irin waɗannan mata masu wa'azi a TikTok wanda su ma suna buƙata musu wa'azi waɗannan ba za su iya ba da wato shawarwari masu kyau ga iyayenmu mata wanda za su haifa musu ɗa mai ido ba to a taƙaice dai wannan shi ne wato ɗaurayi da na so ne mana game da waɗannan tattaunawa da muka yi na makonni biyu zuwa uku a cikin wato mace a Alƙur'ani wanda kamar yadda na ambata mana za mu ga cewa musulunci za mu ga cewa Ƙur'ani ya fifita ambatan mata mutanen kirki ya nannanta ambatansu da isharar zuwa ga kirkinsu da nagartarsu bai kula da ambatan mata mutanen banza ba sai abin da ya zama dole su ma don a ɗauki izina don a guje ma irin abin da suka yi to wannan kaɗai ya ishe mu wato abin ɗaukar izina cewa ashe kirki da nagarta abu ne da addini yake celebrating din shi kisa Qur'ani ya wuce ambatan shi ashe rashin kirki da fitsara abun gudu ne shi sa ba a labarin shi sai in ya zama dole a hakan ma a dindinkule dan dai ya zama kawai darasin da za a dauka shine muhimmi ba wai sanin labarin rashin nagarta ba Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya muna rahama wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah